Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Juma'a 28 ga watan Mayu, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jami'ai a kasar Mali sun ce an sako shugaban rukun kwarya na kasar da Prime Minister sa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji. Yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin kasar Australia ta shiga dokar kullun mako guda daga jiya Alhamis, yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19. Shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa harhara ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi, yayin da ta jaddada cewa harharar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya tana da ƙwarin gwiwar samun jiragen sojin da ta yi oda shekaru hudu da suka shige. Ko menene ya kawo jinkirin samun jiragen?
Ciyar da ta kirkira duniya, misali ma kamar na jirgin na jirage na yaki da sauransu, ba ta sa guda kawai ko kuma ce kamfanin guda kawai ke yake zaune ya kira ya ce ya haɗa jirgi, ya haɗa bindigogin da za a sa a jirgin, ya haɗa bom da za a sa a jirgin, ya haɗa abubuwa duk gaba ɗaya. A kamfuna ne daban-daban.
Hukumomin tsaro a jihar Kano sun haramtawa Fulani makiyaya shiga jihar ba tare da takardun da ke fayyace daga wurin da suka fito ko kuma yankin da za su sauka ba. Ko menene dalili?
Waɗanda za su shigo nan jihar Kano su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani. Sa'annan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro, su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne, ba kuma barayin shanu ba ne.
Wannan batun na daga cikin batutuwa da shirin manuniya ya taɓo a wannan makon. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'ai a kasar Mali sun ce an sako shugaban rukun kwarya na kasar da Prime Minister sa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji. Sojojin sun kama shugaban rukun kwarya Ba Indaw da Prime Minister sa Muktar On a ranar Litinin din da ta gabata a babban birnin kasar Bamako, wanda ya haifar da wani sabon rikicin siyasa a kasar da ke yankin Afirka ta Yamma mai fama da rikici. Mataimakin shugaban kasar Kanal Asimi Gota ya karbi ragamar mulki, abinda ake ganin juyin mulki na biyu da sojoji suka yi a Mali cikin watanni tara. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito babban hadimin Gota, Babu Sise, yana cewa an shirya sakin Indo da One, kuma jami'ai sun ce ba su da wata tuhuma a kansu. Yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin kasar Australia ta shiga dokar kullun mako guda daga jiya Alhamis, yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19. An ba da umarnin matakin kullun ne bayan da hukumomin lafiya suka tabbatar da samun sabbin waɗanda suka kamu 12 a birnin Melbourne, abinda ya sa gaba ɗaya adadin waɗanda suka kamu da cutar a babban birnin jihar zuwa 26. Makaddashin shugaban jihar James Malino ya faɗa manema labarai a birnin na Melbourne cewa an sake samun barkewar cutar ta corona ne sakamakon bulla wani nau'in cutar da ke saurin yaduwa fiye da yadda aka taba gani a yankin. Ana alakanta sabbin waɗanda suka kamu da cutar da wani matafiyi da ya je ƙetare ya kamu da cutar, irin nau'in da aka fara ganowa a India bayan wani lokaci da ya killace kansa na dole a otal. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa harhara ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi, yayin da ta jaddada cewa harharar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Bachelet ta yi waɗannan kalaman ne a lokacin da take jawabi a wani zama na musamman na hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ƙungiyar ƙasashen musulmi ta buƙaci a yi da nufin neman a ƙaddamar da binciken ƙasa da ƙasa akan batutuwan haƙƙoƙin bil'adama a Isra'ila da Gaza da kuma yammacin kogin Jordan. A jawabin da ta yi daga ofishinta da ke Geneva, Bashir ta tattauna akan batun rikicin da aka kwashe kwana 11 ana yi, wanda daga ƙarshe aka cimma tsagaita wuta a makon da ya gabata.
To kada a yi nisa nan gaba kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu faro takwan da batun harkokin tsaro a Najeriya. Bayan shekaru hudu da tsere yarjejeniyar samar da jiragen aikin soji, Najeriya na dab da samun waɗannan jirage. A hiranmu da shugaban kwamitin ayyukan mayakan sama na majalisar wakilai, dan majalisa Shehu Muhammad Koko, wanda yake a jihar Florida halin yanzu, ya yi ƙarin haske kan yadda aikin kera jiragen ke kankama.
Alheri, kin san harka ta kere-kere da kuma misali ga masana da kuma wanda ma ba sani ban gaya musu cewa shi harka ta kere-kere ta duniya, misali ma kamar na kere-kere na jirage na yaki da sauransu, ba kasa guda kawai ko kuma ce kamfani guda kawai ke yake zaune ya kira ya ce ya hada jirgi, ya hada bindigogin da za a sa a jirgin, ya hada bom da za a sa a jirgi, ya hada abubuwa duk gaba daya. A kamfuna ne daban-daban, wannan ya kawo, wancan ya kawo, wannan ya kawo, hala a yi wannan abin. To babban dalilin da ya sa ba a samu a wannan abu a cikin lokaci ba, amma gaskiya ina baki tabbacin saboda yau din nan da ni da mutane da muka zo daga Najeriya, dan bazai su da muka zo mun zagaya wannan kamfani. Tun da aka fara wannan harka ta kera wannan jirgin, wato Super Tucano 829, wannan watan tarayya ta siya ta biya kuɗi kamar yadda gaya muke, mun zagaya kamfani inda ake kera shi, mun haɗu da wakilan sojojin saman Amurka, mun haɗu da kamfanin wanda suke wato Bambra da suke kera wannan abu, da kuma waɗanda suka haɗa gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amurika suka haɗu aka yi wannan yarjejeniya ta sayan wannan abu, duk mun haɗu da su mun zagaya mun ga wannan jiragen. Kuma na samu dama ina shugabancin kwamiti mai kula da harkokin sojojin sama a yau wannan lokacin, mun je na gani tabbas sun bani tabbacin cewa lallai wannan jiragen guda shida wannan watan bakwai, wato watan Yuni za mu shigo sati na biyu, wannan jiragen za su zo Najeriya. Sauran kuma guda shida sati na biyu na watan takwas Septemba su ma za su zo Najeriya. Tabbacin da suka ba mu kenan, ko mun zagaya mu mun ga hakan, ko mun gamsar da wannan abin da suka faɗa.
A yanzu haka din nan an fara zaman sauraron tattara ra'ayoyin jama'a dangane da bagaren bawul ko kuma kwaskwari ma za a ce mutane kowane lokaci aka bude baki za a ce a da akwai haɗin kan ƙasa, amma yanzu an samu mummunar rarrabuwan kawuna. Yaya kake ganin wannan matakin da aka ɗauka? Ya ne za a yi bayan an nemi waɗannan ra'ayoyin da ku a matsayinku na majalisa har za a iya yin wani abin da zai taimaki ƙasa baki ɗaya, ba ana tunanin ɗan kudu, ɗan arewa, ɗan gabas, ɗan yamma ba?
Wannan magana ce gaskiya ne a jaleri inda muka samu kanmu a hannun zuwa kasanmu, za ki ga akwai ana kira abin agitation da cewa kowane yanki yau gari shi ba a mai kaza ba, ko a yi mishi kaza, ko ba a yi kaza ba. To tsakanin da Allah, shugabanninmu, shugabannin gwamnati, shugabannin shugabancin Muhammad Buhari, ana kokarin wannan haɗin kai na al'umma na ƙasar Najeriya. Ba shakka a kowane lokaci da shi ake kwana da shi ake tashi, ana tunanin kuma ɓullo da hanyoyi na haɗuka al'umma. Wannan shi ne ɗaya daga ciki, shi ne wannan kundin tsarin mulkin da ake so a gyara. Kai menene me ya kawo wannan yi ne ya cewa wancan ya ce shi wancan ba a yi ba, ko kuma wannan gefe an yi wancan gefen ba a yi ba, ko kuma me ya sa su kansu ko su ma al'umma suke ta ƙoƙarin cewa a su garinsu ba ƙasa ba. To ba shakka yana daga cikin gyare-gyare yake. Bayan wannan kuma akwai maganar ba wa ƙananan hukumomi ƴancin gashin kansu, shi ma yana daga ciki. Akwai kuma maganar alƙalai da kotuka su ma a ba su ƴancin kansu, da kuma akwai wasu abubuwan kuma da suke ƙoƙarin a fito da suna gina ko drivenshi ko kuma yin ƴan sanda na jihohi, shi ma ana cin magana a kai. To a matsayin mu majalisar wakilai, mu za mu yi namu ɗaya ga wata zuwa biyu ga wata, yin sanadin shi ne suke yin nasu. Idan suka yi suka gama, mu ma za mu fara namu cikin kwana biyu, kwana uku su ma a gama, sai a dawo a tattara abin nan a gani menene alfanun zai taimaki ƙasarmu, menene zai kawo wa ƙasarmu haɗin kai, menene zai sa jihohinmu da ƙananan hukumominmu ci gaba ya taso da ƙananan hukumomin kawo jihar ya maimaye ƙasa baki ɗaya.
Dan majalisa Shehu Muhammad Koko, shugaban kwamitin harkokin ayyukan sojojin sama a Najeriya. Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da cigaban labarai.
Shugabannin siyasa a Somalia sun amince jiya Alhamis kan tsarin zaben kasar da aka jinkirta yin sa da daɗi, wanda ake fatan zai iya kawar da rikici da ka iya ingiza kasar da ke fama da shi ta yankin Afirka zuwa tashin hankali na siyasa. Yarjejeniyar da Prime Minister Muhammad Hussein Rob da shugabannin yankin jihohi biyar suka rattabawa hannu tashin fadau ta hanyar zaben yan majalisar dokokin kasar da za a fara cikin kwanaki 60 da yake jawabi yayin bikin sanya hannun, wanda aka shafa kwanaki hudu ana tattaunawa a Mogadishu. Rubel ya ce gwamnatinsa ta sha alwashin aiwatar da yarjejeniyar. Rubel ya ce gwamnatinsa tana sake tabbatarwa da masu ruwa da tsaki a harkar siyasar kasar da kuma mutanen Somalia cewa gwamnatinsa za ta gudanar da sahihin zaɓe kai tsaye kamar yadda wannan yarjejeniya ta tanada. Ya kuma ƙara da cewa tabbas dukkanmu muna da alhakin tabbatar da mata sun samu kashi 30 cikin 100 na mukamai. Amurka za ta bayyana rahoton sabon zurfaffen bincike da manyan hukumomin leƙen asirinta suke yi na asalin annobar coronavirus da ta kashe mutum miliyan ɗaya a sassan duniya. Kafin ya shiga jirgin Air Force inda zai kai ziyara garin Cleveland na jihar Ohio jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya faɗa wa manema labarai cewa zai bayyana sakamakon binciken na kwanaki 90 ga jama'a sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba. Biden ya ba da umarnin yin sabon binciken a ranar Laraba da ta gabata, yayin da ake ci gaba da yaɗa jita-jita cewa mai yiwuwa cutar COVID-19 ta fito ne daga ɗakin gwaje-gwaje na ƙasar China, yayin da Amurka ta yi alkawarin ƙara samar da kayayyakin aiki ciki har da ɗakunan gwaje-gwaje na ƙasar.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labarai. Hukumomin tsaro a jihar Kano sun haramta wa Fulani makiyaya shiga jihar ba tare da takardun da ke fayyace daga wurin da suka fito da kuma yankin da za su sauka ba. A zantawa da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kori, kwamishinan 'yan sandan jihar Alhaji Ismaila Diko ya ce daga yanzu tilas ne kowane makiyayi ya nuna wa jami'an tsaro takarda daga shugabanninsa ko kuma ofishin 'yan sanda na yankin da ya fito kafin a bar shi ya yada zango a jihar Kano.
Waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani, sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne, ba kuma barayin shanu ba ne, a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda ya fi kyau kamar dajin Folgore din nan da sauran dajuzzukan da ke nan Kano. Ai Fulani suna yin zuwa a lokacin damina da shanunsu, so saboda haka muke buƙatan irin waɗannan takardu daga shugabanninsu na Fulani.
Kai magana kaman guda biyu anan cewa ko dai takarda daga hukumar tsaro ko kuma daga shugabanninsu na ardodi sai mutun ya mallaki wannan guda biyun ko kuma ɗaya ma ta wadatar?
Ai daga ardonsu ma shugabanninsu na Fulani in suka ba su takarda ya wadatar, domin mai an san ko su waye su, an san daga inda suka fito kuma su sun san inda za su tafi. Dan yawanci a takardan za mu je mun fito daga wuri kaza za mu je wuri kaza, so idan suka je wani abu ya faru ai mun san koda sun gudu mun san daga inda suka fito.
Irin wannan takarda tana kunsar adadin watakila dabbobinsu ne ko kuma da irin kayakin da suke
fada abinda suke rubutawa? Suka rubuta wane kaza mai suna kaza da iyalansa da dabbobinsa ga sunan daga wuri kaza za su tafi wuri kaza, so saboda haka a taimaka musu abinda ake rubutawa kenan. Na ga wannan da ido na kuma ni ma na taimaka akan an kyale wasu sun kai inda suke bukatan su tafi.
Yaushe ne wannan ka'ida da kwamishina ya zo da ita za ta fara aiki a jihar Kano?
Eto ai yanzu ne Fulani suke shigowa ko ba haka ba? Mu fa ba wai ba mu san su shigo bane, a'a muna san dai ba su aikata wani laifi a inda suka fito ba, kuma ba su da niyyar aikata wani laifi a nan inda suke shigowa domin neman zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'ar jihar Kano, dan sukan zo ne a mazaunan baki. In sun yi waɗansu abubuwa kanka cewa na sun ɓace ba za ka san ina suka shiga ba ko ba haka ba, amma in muka tabbatar da ga inda suka fito ga inda za su, kuma alhamdulillahi yanzu ma mai girma gwamna yana neman a samu musu matsuguni na dindindin, so in sun zo da niyyar haka alhamdulillahi can za su je su taro. Mun yi taro da shugabannin Fulani na nan Kano da na Kaduna da na Katsina da na Jigawa da wasu daga Bauchi ni na gaje su nane ne su nace musu to lokacin shigowan Fulani ɗan uwanku yayi wanda yake wasu suna fitowa daga wuraren da kuma kanku ba ku sani ba muna son ku taimaka mana wannan aiki a fara shi mu wanda suka shigo mu san daga ina suka fito mu buri mu kawo mu san daga ina suka fito ina za su kuma ya suke domin gaskiya abin da muke so mu Kano alhamdulillah maganar zaman lafiya gwamnati na kokari jami'an tsaro gaba ɗaya muna da hadin kai muna iyakan kokari akai mu tabbatar cewa zaman lafiyar nan ya dore
kenan idan kuka sau daga inda suke da kuma inda za su akwai yuwar za ku dinga saka musu ido kenan
kwarai da gaske ko saka idan ba ta mu ba ai community policing din nan da aka kawo zai taimaka mana sosai matuƙa gaya masu angwanni da katai da hakimai duk suna ciki kuma suna sane da wannan abu wannan mu abinda muke buri kawai ba za mu hana su shigowa ba amma mu tabbatar ba su da wani abu ko wani buri na wanda ba daidai ba a zuciyar su
Commissioner ɗan sanda na jihar Kano Alhaji Sama'ila Dikwa hiransa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Borno inda al'umma jihar ke bayyana fatan ci gaba a yunkurin yaki da Boko Haram karkashin sabon babban hafsan soja ga abin da suka shaida wakilin mu Haruna Dauda Biyu
sunana Malam Muhammad Kasim mazauni Maiduguri gaskiya muna taya shi farin ciki da ya samu wannan sabon mukami shi wanda ya lissa kuma Allah ya jikansa mu abin da muke bukata sauran abokanai aikin sa jami'an tsaro da kuma mu al'umman Borno mu bashi goyon baya kuma mu taya dukkan su masu aikin da addu'a Allah ya bashi kwarin cimma wannan burin a ga bayan matsiyata nan da wanda suke goya musu baya da su yaran gaba daya shine kai muke marfata
wana Umar Usman Gwaza yadda a wancan mariga ya dauko kyakkyawar nufi shi ma ubangiji Allah taimake shi muna nan muna goya mar baya masu mutuwa goya addu'a Allah ta ya shi ruko mu jahar Borno wanda masiyo ne muke ciki Allah ya yi mana kuma ubangiji Allah ta ya shi da amanan da Allah ya bashi kuma ya yi mana aiki da yadda kamar Musa Najeriya suke wa lumar Najeriya
tun a ranar 14 ga watan Mayu ne dai marigayi tsohon babban hafsan sojan kasar Najeriya Ibrahim Altahiru ya ziyarci tiyata komandin karo na bakwai na ƙasa a matsayin babban hafsan sojan ƙasar a watan Janairun 2021 wanda sabon babban hafsan sojan ƙasar Major General Faruq Yahaya ya ma dawo alƙawari yana mai cewa
I equally would assure you sir of our renewed commitment and determination to ensure the full realization of our mandate to completely defeat the Boko Haram terrorists and restore law and order across the Northeast under your able leadership and strategic guidance and support
yace ina mai tabbatar maka cewa a sabuwar shirin mu sami kokarin gabatar da ayyukan mu mu tabbatar cewa mun ci nasara gaba daya kan ƴan kungiyar Boko Haram mu tabbatar cewa mun dawo da zaman lafiya baki daya a shiyar arewa maso gabacin Najeriya a karkashin shugabancinka da shawarwarinka a cewar Major General Faruq Yahaya sabon babban hafsan sojan kasa na Najeriya a lokacin da yake jawabi da tsohon hafsan sojan kasa da kuma ya kasance ziyararsa na karshe zuwa garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Taron dangin diregaren dakatar da kiwo na Fulani a kudancin Najeriya na gab da karo da tasgaro.
Kuma a matsayin mu na kungiyar makiyaya kam ya ce Allah in ba an kawo mana wani tsari daban ba ba wani mahalukin da isa ya hana kiwo tun da shi dai muka sani famu da wata sana'a sai wannan.
Wasu ƴan majalisar dattijan tare Najeriya ma sun ce ba za ta taɓa sabuwa ba.
Ba zai yiwu ba makiyaya su da kiwo a ƙasar su. Yau ce cewa ba a daji a kullum makiyaya za su ci gaba da ci. Duk abin zai faru sai dai faru.
Sai dai wasu takwarorin su a majalisar wakilan tare Najeriya na ganin abu ne da wasu basu fahimta ba.
Ba wanda ya ce kada masu kiwo su yi kiwo amma in za a yi kiwo kada mai kiwon shanu ya dami masu noma kada masu noma kuma su dami masu kiwo.
To ko me matsayin dokokin Najeriya game da matakin gwamnonin kudancin Najeriya na hana kiwo a yankin su?
Sashe na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya wadda take ta yi karo da tanade-tanaden tsarin mulki ci wajen gyaran al'amuran kasa haramtacciya hanya ce.
To shi mai tsaro ko ka tuna karin maganar da shugaban jam'iyyar APC mai malabu ne a shirin manuniya na 12 da 13? wannan dan jam'iyyar PDP ya juye wancan karin magana na shugaban jam'iyyar APC na kasa.
Ai na ji maganar da yake fada yake cewa mayya ta manta uwar ya bata manta ba. To wannan uwar yar ne ta manta ba mayyan bata manta ba.
Wadannan fa so mun taba muka taba cikin tarin tilin muryoyin da muka tattaro muku cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na 15 cikin jerin shejiren manuniyan da ke nuna wa al'umma ina aka taso na hali ake ciki kuma ina aka dusa da nufin fitar da mafitar ficewa daga dukkanin damuwar da ka iya damarwa idan kuma akwai wata damuwar da ke neman damalmala ruwan ma a Nigeria ita ce magana ta kokarin ganin an kwakula rami tare za a keta Nigeria gida gidan da kowa ke ganin lokaci cayi a karta line da za a jage fi guda wannan da ya kusan shine abin da wasu ƴan ƙasa ke ganin ya fito daga bakin gwamnonin kudancin Najeriya rankatakaf idan aka samu gwamnoni 17 sun kira taron da suka tabbatar da duniya cewa lokaci yayi da su haramta wa fulanin Najeriya fankama da fadawa yankin na kudancin wannan ƙasa da nufin zawar cinciyawar cima na shanu a kudancin wannan ƙasa da ake ganin akwai ciyawar a yankin baki daya sai dai tun bayan tankadan tunkuronin batu da gwamnonin kudancin suka yi wasu ƴan ƙasa suka fara zabura suna masu gaya wa duniya cewa wannan abu ne da ba zai taba yiwuwa a Nigeria ba sakataren kungiyar fulani ta miyatta Allah Kautal Hore Alhaji Sala Alhassan na cikin wani ke ganin a gaskiyar magana matakin gwamnonin barama ce da za a gwangwaje ta domin fulanin ba za su yadda ba
wannan matakin wai a ce gwamnoni za su zo na gwamnonin kudu maganan tsaro ba su iya magana kan tsigerun yan Biafra dake kashe mutane bayan Allah ba su ji ba su gani ba su kowane police station su farfasa gidajen yare kokko ne dukiyoyin gwamnati wai za su zauna magana tsaro a kasar nan ba su tantance maganan su ba to kaga kawai abin da mu muka dauka tsangwaman da aka saba ma fulani shine kawai kuma a matsayin mu na kungiyar makiyaya ta miyatti Allah in ba an kawo mana wani tsari daban ba ba wani mahalukin da isa yana kiwo tunda shi dai muka sani shine sana'ar mu ba mu da wata sana'a sai wannan za mu je kotu tunda tsarin kasar nan ya ba kowa iko yayi gudanar da rayuwa wansa a bisa doka
duk wani darin darurar damban dirawa dukiya ko dabar al'umma a Nigeria na gabda karo da tasgaro da lokacin da aka tunkuda shi zauren musun tarayya saboda zaure ne da ya zaro al'umma daga kowane sashi na Nigeria baki daya irin mabambantar ra'ayoyin da ake samu ne yasa daya daga cikin amsar dan tarayyar Nigeria ke ganin idan ana magana ta gaskiya gwamnonin kudancin Nigeria sun riga sun wuce gona da iri maganar sadakata da fulani kiwo a kudancin kasar baki daya haka dai tsohon gwamnan jihar Nasarawa sanata Abdullahi Adamu ya ga wakilin mu Abuja
kowanne gwamna yana da rantsuwa akan shi rantsuwan na koyar da cewa dukkan abin zakai duk tattalin hadin kan kasa kuma zaka tsare martaban tsarin mulkin Najeriya ta kowanne hali duk abin zai kawo rabuwan kasar nan ba za a yi da kai ba to a zo a ce yau so sun je sun yi gungu so sai magana da murya guda cewa to sun hana kiwo a kasar su to sun yi ƙarya kiwo za a yi a kasar su saboda kuma suna cin arzikin kasar nan idan ku dukkan a kasar ba bane san yamrai shiga bodan ga kantuna na su waye je ki Kano je Kaduna idan za a je babu kofofi da neman arziki gaskiya a kasar nan arewa a zo ba ko dan ragayya tsakaninmu babu mutunci babu sanin ya kamata sansansa ba zai yiwu ba makiya su da kiwo a kasar su yau cewa ba a daji a kulbi makiya za su ci gaba da ci
sai dai kuma matsayin sanata Abdullahi Adamun jam'iyyar APC ya gabza karo da matsayin takuran shi a masaukin tare Nigeria Honorable Rima Shaulu na jihar Taraba wanda dan masaukin tare Nigeria da ke ganin matakin gwamnonin kudancin Nigeria zai hana zala-zala da zaman zulumin zaluntar wasu bangarori a wannan kasa
akwai dokoki a kasan nan kafin doka awakin ka ka shiga wani gari sai ka je cikin garin ka samu masu gari sai a baba izini cewa ga yadda za yi ina zuwa da kama misalin shanu 50 ko 100 ko 1000 sai ka shiga ka gaya musu ne zan yi kwanaki 2 ko 3 kafin aje dokan har yanzu tana nan to ba wai an hana mutane kiwo ba akwai dokoki in ka shiga nearby Cameroon ko ka je Niger Republic kafin ka doka awakin ka ka shiga wani gona ko ka shiga wani gari sai ka samu izini amma yanzu ba abun da yake samuwa abun da ya kawo damuwa so ni a gane na ba wanda ya ce kada masu kiwo su yi kiwo amma in za yi kiwo kada mai kiwon shanu ya dami masu noma kada masu noma kuma su dami masu kiwo haka ne doka na Najeriya
amma dai ko ma wace irin sassarfar su kuwar sirdin siyasa za a hangi yan siyasa na yi masana shari'a dai na ganin dole a shake duk wani batu da ya bijiro a Najeriya ta hanyar fadawa cikin kundin tsarin mulkin wannan kasa a don haka masanin shari'a a Najeriya barista mai nasara Ibrahim Kogo Umar yace dole ne a dore wannan matsayi na gwamnatin kurancin Najeriya akan mizani na shari'ar tare Najeriya da ta shake dukkanin wata shagwagwa
wannan mataki da gwamnatin kudanci suka dauka karan tsaye ne ga tsarin mulkin Najeriya sashe na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya wadda take ta yi karo da tanaje-tanajen tsarin mulki wajen gyaran al'amuran kasa haramtacciya hanya ce kuma sashe na 14 da na 15 da na 17 gaba daya sun yi haramci akan duk wani abu wanda zai kawo bambanci wala'alla saboda kabilanci ko saboda addini ko saboda yare ko saboda kai talaka ne ko mai kudi ko kuma saboda bangaranci ko ma wani irin dalili ne haramtacce ne a karkashin kundin tsarin mulkin Najeriya idan ana so a yi duk wani abu wanda yake ya shafi harkokin tsaro ko maslaha to sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya wajibi ne a yi biyayya da shi wajibi ne a yi amfani da shi kuma wajibi ne ba kowa zai kawo wannan ba sai shi shugaban kasa wanda shi ne daidai da hurumi na sashe na 130 yake da alhakin tabbatar da tsaro da wanzuwar jin dadin jama'a a karfafa da jama'ar Najeriya daidai da hurumin na sashe na 14 sakin sashe na 2 na tsarin mulkin Najeriya
bari manuniya ta bar batun bankada da bangaje juna tsakanin bangarori game da maganar hana kiwo a wani sashen wannan kasa domin waye adan tafiya game da shiri na 12 da na 13 na shirin manuniyar da a wancan shiri ne aka ji shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya kuma gwamnatin jihar Yobe Mai Mala Buni na bugun jam'iyyar PDP da yace ita ta dau ciki kuma ta haife ciwon Boko Haram a Najeriya baki daya modancan kalamai na shugaban jam'iyyar APC ne suka fada kunnan wani jigon jam'iyyar PDP a jihar Bauchi Alhaji Abubakar Shehu Ilailan da yayi tattakin tabbatarwa da manuniya cewa shi yana da ta cewa
ne a lokacin Mai Mala Buni da Boko Haram tuto kila yana yaro ne ko kuma ya manta ai na ji maganar da yake fada yake cewa mayya ta manta uwar ya bata manta ba to wannan uwar yan ne ta manta ba mayyan bata manta ba jam'iyyar APC ita ta kirkiri Boko Haram tunda ita ne APP ita ne ANPP ita ne CPC PDP ba tunda ake zabe ba ta taba cin jihar Borno ba ba ta taba cin jihar Yobe ba daga kan ANPP zuwa APC su suke cin abin su su kuma suka yi koyun su suka yi kwanci suka fafe suka sa musu suna ECOMAC suka ba su makamai a lokacin don su yaki PDP su zama yan bankan siyasa yau ga abin ya zo ya addabi Najeriya gaba daya da Afirka baki da ai a lokacin da APP ta zo an rufe mutanen Najeriya ne da fatan jaki a Kano Buharin ya tashi yana cewa what is Boko Haram yana ce a cikin sati biyu zai gama da su yau shekara nawa an shuka shekara 6 ai dan bazo yana APC yanzu dan da yashi su ji lokacin da ya tura sojoji su je su yi tackling abubuwa da ina ce ko su suna ce ayansu ne da jikokin su ba za ka kashe su ba sai yanzu tukunna ba na ce PDP ne
to daga kuma da martanin Alhaji Abubakar Shehu Ilaila zamu lullube wannan shiri na manuniya a wannan mako a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da mun tankade wannan shiri don kawo muku shi a wannan rana musamman dai abokiyar aiki Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da mafi akasar muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri sashin Hausa na muryar Amurka ne yake auna awan ara mana lokaci duk safiyar Juma'a don kawo muku wannan shiri ni Isa Lodi kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya
to sai tare na ikara mako mai zuwa domin jin inda za a haska fitila kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Jami'a kasar Mali sun ce an sako shugaban rukun kwarya na kasar da Prime Minister sa kwana guda bayan sun yi murabus yayin da suke tsare a hannun sojoji yanzu haka jihar Victoria da ke kudancin kasar Australia ta shiga dokar kullun mako guda daga jiya Alhamis yayin da take fama da sabbin barkewa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID-19 shugabar hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya Michelle Bachelet ta faɗa jiya Alhamis cewa harhara ta sama da Isra'ila ta kai kan Gaza ta yi su zama laifukan yaƙi yayin da ta jaddada cewa harharar rokoki da mayakan Hamas suka kai su ma sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa
da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da hantsi ku ji abokan aikinmu daga birnin tarayya Abuja da shirinmu na Hantsi. Kafu mai sallama, bari mu mika sakon taya murna da fata alheri ga Alhaji Maniru Ubagumen wanda zai aurar da ƴarsa Rukayya Maniru Uba da angonta Isa Sani Sale Gumen wanda za a daura gobe Asabar da ƙarfe 2 da rabi na yamma a masallacin ƴan Kabalu dake mahautar Gabas a garin Gumen. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Chibahiro Dedole da ya daidaita sassan shirin alheri ke muku fata alheri.